Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkamu da saki saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. VOA Hausa, dan Allah kasashe nawa ne suke amfani da kudaden sifa kuma kasashe nawa ne suke amfani da harshen Faransanci a duniya da ma nahiyar Afirka? Mai tambaya Garba Idi Wais Zindar dan jihar Dabagaram mazaunin Abuja Najeriya. Assalamu alaikum VOA Hausa, dan Allah ina so ku tambaya mun masana su yi mun bayanin abubuwan da ke kawo ambaliyar ruwa. A bana an samu ambaliyar ruwa sosai a sassa daban-daban. Shin ko hakan na da alaka da sauyin yanayi da masana ke faɗa? Mai tambaya Sa'idu Abdullahi da Maturu. To bari mu fara da ansoshin tambaya kan kasashen da ke amfani da takardar kuɗin sefa da kuma waɗanda ke amfani da harshen Faransanci. Idan mai tambaya Malam Garba Wais da sauran masu saurare na tare da mu, ga ansoshin da wakiliyarmu a Damagaran Tamar Abari ta samo daga Malam Musa Alasan, malamin fasaha kuma masanin tattalin arziki a Jami'ar Andre Salifu da ke Damagaran, da Dr. Siddo Adamu, malamin Faransanci a Jami'ar ta Andre Salifu da ke Damagaran. Ga Malam Musa Alasan da bayani kan kasashen da ke amfani da takardar kuɗin sefa.
Kasashen da suke aiki da sefa sai in ce a duk duniya kasashe 14 ne. Kenan abin da ya kamata na farko a sani menene shi ake cewa kuɗin sefa. Kuɗi na sefa yana nufin kuɗi na kasashe renan Faransanci wanda suke a kasashen Afirka. To kenan ko an ce masu aiki da sefa a kasashen sai kasashen Afirka. To a dukkan kasashen Afirka masu aiki da sefa kasashe 14 ne. Akwai kasashe 8 na Afirka ta yamma, akwai kasashe 6 na Afirka ta tsakiya. Wannan su ne suke aiki da sefa. Kenan kudin wanda ko in ce wanda Faransanci ta wa mulkin mallaka, dan saboda na ce reno a fahimta da kyau. Kenan kasashen Afirka wanda Faransanci ta wa mulkin mallaka su ne Faransa ta wa ta kirkiro musu kudin su ta sa musu suna sefa. Su kuma wannan kasashen da nace 8 na Afirka ta yamma su ne wanda suke kalkashin kungiya wanda ake cewa IOMUA. Wanne ne IOMUA? Kasashe na Afirka ta yamma wanda suke da cikin gungu masu aiki da kuɗi bai daya, kuma suke da tsarin kasuwanci da tattalin arziki daya wanda ake cewa IOMUA, wanda ya shahi Niger, Benin, Burkina Faso, Mali, Senegal, Cote d'Ivoire, Togo da kuma Guinea. Wannan kasashe su ne 8 na Afirka ta yamma masu aiki da sefa. Wa nace kuma akwai kasashe guda 6 na Afirka ta tsakiya wanda su ma Faransanci ta mulkin mallaka, wanda sun hada akwai Kamaru, akwai Chad, akwai Central Africa wanda Afirka ta tsakiya, akwai Gabon, akwai Guinea Equatorial, kuma akwai Congo. Wannan kasashe guda 6 na Afirka ta tsakiya su ne kuma kasashe masu aiki da kuɗin sefa. In an hada da wancan kasashe guda 8 na Afirka ta yamma, kenan su ne kasashe 14 wanda suke aiki da kuɗin sefa.
Sai kuma ansar tambaya kan kasashen da ke amfani da harshen Faransanci ga Dokta.
Nagode, ni ne Dr. Siddo Adamu daga Jami'ar University Andre Salifu na Zandar. Ina koyar a wajen harshen Faransanci, insha Allah zan muku amsa tambayoyi. Harshen Faransanci dai ana dauke shi kamar harshuna da wayanda ake magana masu yawa a cikin duniya. An dauke shi kamar gurbin shi na wajen tara a duniya cikin harshuna da ake magana. Cikin nahiyar Afirka kasashe 16 suke magana Faransanci ko sun dauki Faransanci kamar harshe na aiki ko harshen koyarwa ko harshen batutuwa tsakankanin mutane. Su mun koma kamar me aka ce ma wajen bangaren Francophonie. Kusan kamar yadda cikin harkan English akwai Commonwealth, haka ne kuma cikin harkan Faransanci akwai wanda aka ce ma Organisation Internationale de la Francophonie, wanga kungiya ce ta musamman wadda a cikin shi akwai kasashe, akwai gwamnatoci. To ana dauke su kamar kasashe 88 ne cikin wannan kungiyar. Duk wayanda suke mu'amala da Faransanci da harakar da na kace Faransanci a cikin kasashen 88 suke akwai kasashe 54 wayanga dindin su suna cikin kungiyar ya shiga sahun gaba na mutane waɗanda suke ka harshen faransanci. Mun aka ce member association an dauki kaman nahiyar Afrika kaman Republic Democratic na Congo shine ya yi kowa zaman masu ɗan harshen faransanci. An dauki kaman wajen mutanen ƙasa an dauke su kaman mutanen miliyan 78 dauki kenan shine ya tsaya ya shiga sahun gaba na mutane waɗanda suke harshen faransanci. Bankin waɗanda ƙasashe a cikin 88 kin akwai wasu ƙasashe 27 waɗanda ana ce musu ƙasashe observatory kaman su masu ɗan sa'ido ne za a ce hakan ga suna ta kallo suna da ra'ayin faransanci suna da ra'ayi kungiyar kin na me aka ce Organisation Internationale de la Francophonie to kungiya ce ta musamman wanda yake kula da harkan kamar a ce zabe suna da magana a ciki a ce harkan harshen ma karanta sheshi koyarwa da harkan kudade da harkan mu'amala tare da mutane. Nagode.
Yanzu kuma sai an sar tambaya kan abubuwan da ke haddasa ambaliyar ruwa. Idan mai tambaya Malam Sa'idu Abdullahi da Maturu na tare da mu ga ansarka da wakilin mu a Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga masani a fannin yanayi Dr. Ayuba Tumba Kwabi na kwalejin koyar da malanta ta tarayya da ke Yola Adamawa Najeriya wanda ya ce
wannan tambaya na kan me yake kawo ambaliya ruwa tambaya ne wanda yana da kyau saboda zai ilmantar da al'umma sosai. In aka ce ambaliya wato a samu lokaci ne da aka yi tsunami ruwan sama wanda kuwa ya cika koguna har gaba ya kuma shiga cikin gwanaki da kuma har inda gidaje mutane suke wanda ba a yi zato ba. To in ta faru a haka nan za a ce a yi ambaliya. To ababin da suke kawo ambaliya ruwa suna nan kamar haka. Na ɗaya wato canji yanayi ko kuma sauyi yanayi in ji Hausawa wanda tabas yana iya kawo canji cikin ruwan sama wanda a waɗansu wurare akan kasance a yi ruwa sosai wanda zai kawo matsala ga al'umma. Ruwan nan kuma yakan iya ya cika wato koguna da suke a wurin. To mudu waɗannan koguna suka cuku da ruwa har zuwa gaba kaga dai ba za a yi tsira ba zai bi inda ba yi zota ba zai shiga cikin gwanaki da yi barna zaka tana iya shiga cikin gidajen mutane musamman wanda suke da gidaje a gaba na koguna wannan hatsari ne kaga dole suna cikin ambaliya ruwa. Na biyu shine wato tafki da muke da shi wato tafki ana ce da shi a turance dam ko in an samu dam wanda ayi ta dama da niyya saboda a tara ruwa wanda al'umma suka iya su yi amfani da ita da rani ko ta waje noma ko ta bawa dabbobi yakan iya ya cika da ruwa sosai. To in ba a lura ana zarci waɗannan tafki ana gayan da ruwan da ke taruwa a ciki ana sake ta yanda za ta tafi a hankali ba tare da za ta kawo ambaliya ba ran da ta fashe ko kuma ta tsage to ruwa zai soka ne kaman bala'i. Ala misali shekarun da suka gabata akwai wanda aka taba yi a jihar Plateau a cikin Jos lokacin da wani dam ko kuma tafkin da ake kira Lamingo Dam wanda aka mance da ita aka yi tsanani ruwa a jihar Plateau lokacin ya cika wannan tafki nan sai tafki nan ta tsage ta bi hanyanta har cikin al'umma ya ɗebe mutane rukuba da shauran lokacin. Haka ma a shekarun da suka gabata a taɓa yi a jihar Kano lokacin da wata dam ta tsage ta ɗibi jama'a. To kaga na biyu kenan cikin abubuwan da suke kawo ambaliya ruwa. Na uku shine halinmu da Adam inda ya kamata mu gyara muhalinmu ba mu iya gyara zaka ga waɗansu su yi gidajensu a gababuwa na ruwa na magudanar ruwa wanda koyaushe in aka yi ruwa komin kankantar wata rana yakan iya shiga cikin gidaje. Amma musamman zaka ga cikin gari gashi da ai lambatu
lambatuna ai da dalili aka yi saboda aka yi ruwa komai yawa komai kankanta ruwan zai su shiga cikin wayannan lambatu sun gangara zuwa cikin koguna sai koguna kuma su kai su zuwa teku amma saboda jahilici zance zaka ga mutane za su cika lambatuna cikin gari da kasa da deti lokacin da aka yi sanani ruwan sama ruwan da tazuba daga sama wanda ya kamata ta gangara cikin number 2 zaka ga babu number 2 dole ne ta shiga wa mutane gida kaga wannan ya kawo ambaliya na hudu wanda yake kawo ambaliya ruwa mu ba mu da wannan kasan Afrika ba mu da shi a Nigeria ana samun sa wato kasashen Turai da Asia wanda akwai tsanani sanyi saboda zaka ga ruwan sama zai daskare akan duwatsu ya zama kaman kakara wato ana kira ice cap sai dai mutane mu su ga a TV in an nuna kasashe waje amma a Afrika saboda tsananin zafi ba mu samun ta to lokacin da yanayi ya canju ya dan kara zafi zaka ga wannan ruwan da take an kankara take a sama duwatsu nan za su narke narkewansu kuma suna yana kasancewa babbar ruwa ne zai saka kuma da ƙarfi da yawa bisa kan dutse nan sai ya shiga cikin jama'a shine kana gani a kasashen America da Ingila da irin su Malaysia ta waje gefen Himalayas mountain wato dutse Himalayas na ana samu ire-iren su yana ba da kashi ga mutane India da mutane Indonesia da su Malaysia da ire-irensu a gefen can din saboda su suna samun da dama wa'annan ruwan kankara a saman dutse to wa'annan ne wanda abubuwa ko kuma ababi da zamu ce shi yake kasance yana kawo mana ambaliya ruwa to yanayin canji yoyi sauyi yanayin yana nan ko ta ina a duniya yana shafi kowane kasa amma dai ba duk kowane kasa ne kuma take samu tsanani ruwan sama saboda canji yadda yi ba akwai waɗansu ma mamaku su samu tsanani ruwa sama saka gani sai su samu drought wato rashin ruwa to haka abun ya kasance haka dai zamu iya mu ce waɗannan abubuwa ne suke kawo mana ambaliya ruwa a cikin rayuwarmu to Allah ya sa mu fahimta mu kuma dace
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin, Dr. Sidu Adamu da Malam Musa Alasan, malamai a Jami'ar Andrew Salifu dake Dabagaran da kuma Dr. Ayuba Tumba Kwabi na kwalejin koyar da malanta ta Yola, jihar Adamawar Najeriya, sai kuma wakilanmu Tamar Abari da Muhammad Salisu Lado da kuma wanda ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu.